Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Inda Suleiman ya race tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki, nake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau, Talata 31 ga watan Janairun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Sarfilu ba mu kanin labarai.
To binta yau Talata ne ake saran samaro Ukraine jiragen yaki, yayin da ministan tsaron Ukraine din Oleksiy Reznikov ya zarci birnin Paris domin tattaunawa da shugabannin Faransa. Papa Roma Faransa zai je Afirka da tsaki yau Talata domin kai sakon zaman lafiya kasashe biyu da ke fama da tashin hankula a yankin. Haka kuma za a ji cewa yau Talata din ta zo da wani sabon yajin aiki a Faransa a daidai lokacin da 'yan kasar ke nuna rashin amincewa da shirin yin garan bawul ga harkokin fansho.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya gwamnan babban bankin CBN Emefiele da tawagarsa sun bayyana a gaban kwamitin majalisar wakilai kan batun sabbin takardun kuɗin Najeriya. Za kuma ku ji cewa yayin da hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya ke cewa ta cafke wasu masu sayar da sabbin takardun kuɗi na naira, masana tattalin arziki na cewa lalle hakan na da illa ga tattalin arzikin ƙasa. Sannan kuma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya kuma zai gabatar, amma yanzu ga Sarfilu da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. A yau Talata ne ake sa ran samaro Ukraine jiragen yaki, yayin da ministan tsaron Ukraine Oleksiy Reznikov ya zarci birnin Paris domin tattaunawa da shugabannin Faransa. Jami'an Ukraine sun kira ga kawayensu na yammacin Turai da su aike da jiragen domin samun karin karfin mai da martani wa mamayar Rasha, amma ya zuwa yanzu waɗannan kiraye-kirayen sun gamu da cikas. Yayin da manema labarai suka tambaye shi ko Faransa za ta yi tunanin aikawa da jiragen yaki zuwa Ukraine, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa jiya Litinin cewa babu wani abu da aka ware, wato komai zai iya yiwuwa. Amma ya ginda ya sharɗa da dama kafin a ɗauki irin wannan matakin. Waɗanda suka haɗa da cewa kayan aikin ba za su taɓa ƙasar Rasha ba, ba za su haifar da tashin hankali ba, kuma ba za su kawo kuma baya ƙarfin sojojin Faransa ba. A Amurka, yayin da shugaba Joe Biden ya isa fadar White House jiya Litinin, 'yan jarida sun nemi ko zai bai wa Ukraine jiragen yaƙi samfurin F-16. Biden ya ce a'a. Papa Roma Faransa zai je Afirka ta tsakiya yau Talata domin kai sakon zaman lafiya a ƙasashen biyu da ke fama da tashin hankula a yankin. Papa Roma mai shekaru 86 da haihuwa ya kai ziyarar kwanaki 6 a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, inda zai jagoranci wani taro a filin tashi da saukar jiragen sama na Indolo da ke Kinshasa babban birnin ƙasar, wanda ake sa ran zai samu mutane sama da miliyan 1. Akalla rabin mutanen Congo miliyan 95 mambobin cocin Roman Catholic, wato Katolika ne, waɗanda hakan ya sa ta zama al'umma mafi girma a cocin a Afirka. Sai dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kimanin mutane miliyan 5,700 ne suka rasa matsugunninsu a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sakamakon yaƙin da aka shafi shekaru ana gwabzawa a yankin arewacin Kivu tsakanin dakarun gwamnati da na ƙungiyar 'yan tawayen M23 da kuma hare-haren ƙungiyoyin da ke alaƙa da ƙungiyar ISIS ta ta'addanci. Amurka da Koriya ta Kudu za su ƙara sauri da kuma ingancin atisayen sojin haɗin gwiwa da faɗaɗa musayar bayanan sirri a matsayin martani ga ci gaba da gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ke yi. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin, ministan tsaron Koriya ta Kudu Lee Jong-sop sun yi alƙawarin mayar da martani mai tsauri kan abin da suka bayyana a matsayin tsokanar da Pyongyang ta yi a shekarar ta gabata. A yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa bayan wani taron sa'o'i da aka yi wa ma'aikatan tsaron ƙasa da ke birnin Seoul, Austin ya tabbatar wa jami'an Koriya ta Kudu cewa ƙudurin Washington zai ci gaba da tsayawa tsayin daka da kuma ma'aikatan tsaron Amurka za ci gaba amfani da dukkan abin da take da su don taimakawa Ukraine.
Tunan ba da jimawa ba Sarfili zai kawo mana ƙarshen labaran duniya, amma kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya gwamnan babban bankin CBN Emefiele da tawagarsa sun bayyana a gaban kwamitin majalisar wakilan majalisar wakilai kan batun sabbin takardun kudin naira tare da halartar shugaban kwamitin wucin gadi kuma shugaban majalisar wakilai honorable Alhassan Ado Doguwa akan haka ne muka tattauna da wakilin murya Amurka Madina Dauda wacce take wurin taron dan sanin abin da ake ciki kafin a kammala taron to ta kamaimai kan wani dalili yasa majalisar ta gayyaci gwamnatin CBN
takamaman abin da yasa aka gayyaci gwamnatin babban bankin Najeriya Godwin Emefiele shine cewa yanzu babu yawan sababbin kuɗi da mutane ke samu su diba koda suna da tsofaffin kuɗi wannan na ɗaya daga cikin abin da yasa aka gayyato shi
sannan waɗanne ne biyu mafi muhimmanci cikin tambayoyin da kike ji aka yi masa
menene dalilin da zai sa ba za a bi abin da doka ya tanada ba doka na 20 karamin sashi na 3 4 da 5 da ya ba da hurumin cewa ba dole a yi ma sauyin kuɗi zuwa sabo wa'adi ba wato misali kada a kayyade lokaci da za a iya bada tsofaffin kuɗi kuma a karbi sababbi sannan wane yawan kuɗi ne aka bugo ne sabo da yasa har yanzu a Najeriya ake da karancin su sune muhimman tambayoyin da aka yi masa
waɗanne ne kuma biyu mafi muhimmanci cikin amsoshin da shi ya bayar
to cikin amsoshin shi gwamnatin babban bankin Najeriya ya bada amsa cewa waɗannan bayanai da kwamiti suka yi na bin doka ta 20 karamin sashi na 3 4 da 5 sannan kuma da batun ko nawa ne kuɗin da aka bugo sababbi gwamnati ya ce da shi da mutanansa za su duba waɗannan koke-koken da kwamiti suka kawo masa sannan ya ce zai bada dama akwai wato wani tsari da yake da shi na bayan 10 ga watan 2 za a iya zuwa a kai tsofaffin kuɗi zuwa cikin banki sannan kuma a iya fito da sababbi ko bayan 10 ga watan Fabrairu ya faɗi wannan ya ce zai fito da tsari wata sabuwar tsari ko kuma wani sabon tsari da zai ba da dama mutane su ci gaba da kai tsofaffin kuɗin su suna maye gurbin su da sababbin kuɗi to sai dai ya faɗa cewa sai ya tattauna da manya da masu ruwa da tsaki da suka jibanci harkan kuɗi a ƙasa sannan kuma ya bada tabbacin cewa da shi da ma'aikatansa suna nan suna aiki dare da rana na ƙoƙarin wayar da kawunan 'yan ƙasa akan muhimmancin wannan sauyin kuɗi da kuma yadda za su iya kai tsofaffin kuɗinsu su samu sababbi abin da kawai ya ɗauki hankali a nan shine amincewa da ya yi cewa zai fito da wani sabon tsari bayan 10 ga watan Fabrairu wanda zai ba da dama a ba da tsofaffin kuɗi a kuma karɓi sababbin kuɗi to kaga kenan akwai inda to kin ga kenan akwai inda zai kawo wa mutane sauki ne yadda ba za su wahala ba
Kuma madalla an gaishe ki Madina Dauda da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga sarfili da karshen labaran duniya.
To binta adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin kuna bakin wake da aka kai a wani masallaci a arewa maso yammacin Pakistan ya karu zuwa kalla 100 a ranar Litinin. Wasu fiye da 150 kuma sun jikkata sakamakon harin bam da aka kai tsakiyar Peshawar babban birnin lardin Kiva hukuntawa. Masu aikin ceto na ci gaba da fitar da waɗannan abin ya shafa daga baragwazon ginin a yau Talata. Fashewar ta yi ƙarfi sosai har rufin ginin ya ruguje. Waɗanda abin ya shafa dai yawancin su jami'an 'yan sandan lardi ne saboda masallacin ya kasance cikin wurin ibada da jami'an tsaro da na gwamnati ke zuwa. An kai harin ne a lokacin sallar la'asar da aka saba yi. Jama'an 'yan sanda ba su yi magana a kai tsaye ba game da yanayin harin inda suka ce ana gudanar da bincike zuwa yanzu. Daga ƙarshe a yau Talata ta zo da wani sabon yajin aiki a Faransa a daidai lokacin da 'yan ƙasar ke nuna rashin amincewa da shirin yin garan bawa daga harkar fansho. Yajin aikin ma'aikatan ya haddasa rashin harkokin sufurin jiragen ƙasa da sauran hanyoyin sufuri na birnin Paris. Yayin da kamfanin Air France ya soke wasu gajerun jirage da matsakaita. Rabin malaman makarantun firamare sun shirya yajin aikin inji kungiyar tasu yayin da wutar lantarki ke samun matsala saboda ma'aikatan sun riga sun shiga yajin aikin. a kuma yau talata zanga-zanga ta biyo bayan zagayen farko na ranar 19 ga watan Yanayu inda sama da mutane miliyan guda suka shiga gwamnatin shugaba Emmanuel Macron na shirin ƙara shekarun yin ritaya a Faransa daga shekaru 62 zuwa shekaru 64 Macron ya ce ranar Litinin canjin ya zama dole don ci gaba da aiki da tsarin fansho kungiyoyin sun ce maimakon haka gwamnati za ta iya ƙara manyan attajirai haraji
Akai da tafsir hashin gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yayin da hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya ke cewa ta cafke wasu masu sayar da sabbin takardun kuɗi na naira, masana tattalin arziki na cewa lalle hakan na da illa ga tattalin arzikin ƙasa. Daga Abuja wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina na dauki da ƙarin bayani.
Wata sanarwa da kakakin hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya wato DSS Dr. Peter Afunyaya ya aika mana na cewar hukumar ta tafke wasu masu ciwatar sabbin takardun kuɗin naira a sassa daban-daban na Najeriya. Sannan kuma ta ce tana sane da wasu bankunan kasuwanci na taka rawa wurin tallafar wannan aika-aika. Wannan mataki na DSS inji masanin tattalin arziki Dr. Yushewu Aliyu abin ayaba ne
wato mallan san wannan abu da hukumar tsaro ta farin kaya ta fara yi shine dama ya kamata a yi ma waɗannan abubuwa saboda a taimaki tattalin arzikin ƙasa saboda duk sanda jama'a suka dauki sababbin kuɗaɗe na ƙasa suka fara sai da su to shikenan idan ya zama ɗabi'a to har abada za a koma kuɗin darajar ƙasan zai ta lalacewa saboda abin da zaka ba a kan shi na cin hanci da rashawa shine zai haifar da hahon farashin da ake nema a gudu masa
wannan wani matashi ne mai sanar POS a nan birnin Abuja
gaskiya bana sayarwa amma kuma na ƙara charges ko ba ma wai sabbin kuɗi ba har su kansu tsofin kuɗin saboda karancin su mu ma yanzu da zaka iya zuwa ka nemo miliyan 1 da rabi ko miliyan 2 ka zo ka aje a shagon ka yanzu he ka wuni ma kana kokari ka samu 100,000 ma ta yi wahala saboda haka duk lokacin da ka samu wannan hanyar ka samu 100,000 to kaga dole kai ma zaka dan yi kirizin dan kaga saboda ba kudin sai ka je POS fiye da 10 amma a ciki bai fi guda 3 ba zaka samu wanda suke da kudi amma akwai kudin yanzu haga manyan wuzuwar ma daga 50,000 abin da ya sama ba amma fiye samun sa ba babu kashi
amma yanzu kai kana sai da sabon kudin
a sabon kudi ni bana sai da su ma ina zan yi na same su ma ya min nauyi amma in zan same su to a zahiri zan sayar
duk da masu sanar sayar da kudin naira sun ke yadda su zanta da mu sabo imam gano ne ba jiyau ba
a duk na ga mai sayarwa kuma na ga shi a kaya bude min na gani sai da kudi ke da kudi sai to Allah ya fasi saboda haka abin da ya zama abin kai ce
to shin yanzu ina mafita har ila yau ga Dr. Yushewu Aliyu
na farko tunda kudaden nan suna da asalin inda suke fitowa to dole ne sai hukumar DL tsaro ta je tun daga inda kudaden aka buga su ake kawo su tun daga nan za a san kuma babban banki dole ne ya sanar da al'umma musamman ita hukuma ta tsaro yawan kudin da ya buga da kuma yawan kudin da aka kai kowane banki da kuma a binciki yawan kudin da aka baiwa al'umma domin sai amfani da shi saboda in ba haka aka yi ba ana kama masu sayarwa akan titi to fa a da sauran rana a kaba domin za su iya canza wani fasali na fitar da waɗannan kuɗaɗe wanda kuma zai ci gaba da tattalin arziki illa
a duk kokarin da muka yi domin jin ta bakin wasu daga cikin jami'an bankunan kasuwanci a nan birnin Abuja ya ci tura Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Agai da Hassan Maina Kaina da wannan rahoton. To har yanzu muna Najeriya. Tun bayan fara dawowar demokradiya a kasar ake fuskantar matsaloli daban-daban a lokacin zabe. Matsalolin da suka hada da baiwa yaran da shekarun su bai kai ba damar zabe. A ringizan kur'u sakamakon rashin alƙaluma da ke nuna yawan mutanen da aka tantance a rumfar zabe da sauransu. Hakan ya sa a wannan lokaci hukumar zabe ta Najeriya INEC take yin kuskure ga tsarin gudanar da zabe saboda ya zama tsaftatacce kuma cikin sauki. Ga rahoton da wakilin murya Amurka daga Abuja Hawa Umar ta hada mana.
Hakan yasa hukumar zabe ta Najeriya INEC take yin kuskurima ga tsarin gudanar da zaben saboda ya zama cikin sauki, wanda ya kai ga a yanzu ana amfani ne da kimiyya na zamani da kuma na'urar bibas da ke tantance masu kada kuri'a. Jami'an a sashen yada labaru ta hukumar zabe ta kasa Zainab Baba Aminu ta yi karin bayani game da na'urar bibas.
Wata fasahar zamani ne da hukumar zabe ta kasa ta kirkiro domin tantance mai kada kuri'a a tabbatar da sahihancin katin zaben sakati ce da hukumar zabe ta bada, a tabbatar da shi wannan wanda yazo kada kuri'an yake dauke da katin tasa ce, a tabbatar kuma yana rumfar zaben da ya kamata yayi zabe, wato rumfar zaben da yayi rijista. An fara amfani da makamancin ta ne wanda muka kira smart card reader a shekara ta 2015 zuwa 2019. Shi wannan smart card reader ana amfani da dan yatsa ne wurin tantance mai kada kuri'a. Da muka lura ana dan samun matsaloli, wasu mutane da suke karkara ko mata wanda suka yi lalle ko aka safa wani inki a hannu ko wani panty sai hoton dan yatsan bai iya daukuwa, shine aka dade inganta wannan na'uran ya koma BVAS, wato Bimodal Voter Accreditation System, wanda ko ai amfani da dan yatsar mutum domin a tantance shi. Idan dan yatsan bai dauku ba sai a dauki hoton fuskar mutum domin a tantance shi.
A Najeriya dai mata suke da kaso mai yawa na masu kada kuri'a a lokacin zabe, kuma su ne aka san su da yin lalle daka sirfe aikatau, da hakan zai iya sa na'urar ta BVAS kasa tantance zanen yatsun su. Zainab Baba Aminu ta ja hankalin mutane musamman mata game da hakan.
Ina so in ja hankalin mata na su kaurace wa yin kunshi irin kunshi na gargajiya da ake sakawa lalle ko wani dais ko duk wani abu dai da zai iya dan taba hoton zanen yan yatsun mutum, domin shi wannan na'ura is very sensitive, wato abu ne da yake da tsananin fahimtar abu, saboda haka abu kadan da yake jikin dan yatsa zai iya sa shi ya kasa fahimtar yatsar mutum din. Mutane yan karkara da suke zuwa gona su ma irin wanda hannunsu take kantan nan, sai kaga na'urar baya iya tantance dan yatsar su. Saboda haka abinda dai za a iya kiyaye shi gabanin zaben, muna kira da a kiyaye musamman kamar saka lalle din ko kunshi din.
Na zanta da wasu mata dan jin irin matakan da suke dauka don gujewa fuskantar duk wasu kalubale na tantancewa a lokacin kada kuri'a, ga kuma abinda suke cewa.
Sunana Nasira Abubakar, zan yi zabe da ke zuwa na 2000, ba zan yi lalle a hannu na ba, zan tabbata ban yi ayyukan da zai kodan min da hannu ba domin su card reader da sauransu su in samu a tantance ni ranar zabe.
Sunana Hawwa Ahmad, ai in kin ji zabe ma daya kenan, ai na riga na yi damara kuri'a ta, na riga na gyara fina mata kyakkyawan adani, ranar zan zabi wanda nake tunanin zai min adalci a kasa. Kin gani, saboda ina da kishin abin kuma ina san abin, idan aka ce miki zabe ya rike saura wata uku, to ko inda lalle yake ma bana so in kusanci gurin, saboda kar ya bata min agenda ta.
Sunana Ubaidan Ali, zan yi zabe insha Allah, zan dauki mataki duk wani abu wanda na san in zan yi tamfilin ba zai kaccarin ba zan taba shi ba, saboda ina so in zaben makaina intina.
Ana sa ran fara gudanar da babban zabe ne a Najeriya a ranar 25 ga watan gobe. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla, an gaishe ki Hawwa Umar. To yanzu anan agogo anan Washington DC na cewa karfe 10 ne na safe da minti 18, wato karfe 4 kenan na yamma da minti 18 a Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda yake karfe 3 da minti 18 kenan agogon Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samu mu a tashar ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya samu mu a shafukan mu na internet akan voahausa.com, muryarAmerica.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma sai shirinmu na noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Duk da yakin da take ci gaba da gwamzawa da Rasha, Ukraine ta bayyana cewa a shirye take ta kafa wasu cibiyoyin tara haki a Najeriya da wasu kasashen Afirka don kara kulla hulɗar dangantaka mai ƙarfi. Ministan harkokin noma da raya karkara a Najeriya, ya bayyana cewa kasar Ukraine na da ilimin kimiyya da fasahohin zamani da su taimaka wajen tabbatar da manufarta a Najeriya. A hirar shi da wakilin Shamsiya Hamza Ibrahim, Dr. Muhammad Mahmud Abubakar ya ce kasar za ta zama wata cibiya da sauran kasashen Afirka za su amfana wajen samun duk wani iri na hatsi. Kazalika ya yi kari da cewa a shirye Najeriya take ta ba Ukraine haɗin kai 100% wajen samar da tashoshin da za a rika tara hatsin.
A kwarai da gaske, gwamnatin kasar Ukraine sun rubuto ma gwamnatin Najeriya da cewa suna da tunanin su tallafa ko su taimaka ma Najeriya da hatsi idan Najeriya tana bukata, wanda yake ni kasancewa na minista na gona da kuma raya karkara aka turo mu wannan, muka kuma tuntubi gwamnati ta nuna babu matsala, domin abu ne wanda yake ana yi ba wai kawai Najeriya ba, kasashen duniya sukan yi da sauran kasashe. Muka amince to, amma abu ne wanda yake dole sai amma duba irin hatsin da za a kawo, kuma Allah ya sa muna da ma'aikata wanda aikin ta kenan ta duba ta tabbatar hatsin nan yana da kyau kuma baya dauke da waɗansu kwari ko wani abu makamancin haka. To abin ma ya wuce kawai cewa za su tallafa ma Najeriya da hatsi ko za su taimaka, ba kuma wai dan Najeriya ba ta da abinci bane, a'a wannan abu ne tsari wanda yake ana yi, a suka nemi bayan taimaka wanda za su yi, kuma wato a tanaji wata cibiya ko dandali inda za a rika tara wannan hatsin ma, da kuma za su rika ma taimaka ma sauran waɗansu kasashe na nahiyar Afirka wanda za a iya ɗauka daga nan a Najeriya ana kawo waɗannan kasashe. To dole ne sai an samu wato an ce tashan jirgin ruwa, tunda wannan hatsin da a ruwa za a rinka kawo shi, suka nemi bukatun haka muka kuma amince shi ma har ila yau, domin me na ɗaya a rinka ɗiban hatsi daga nan ma Najeriya ana kawo kasashen Afirka, abu ne wanda shi ma zai taimaka ma Najeriya ta buɗe fannonin ma waɗansu ainihin wato harka na kasuwanci musamman da ya shafi al'amarin noma, domin muna magana ne na hatsi, muna magana ne na noma, magana na tanajin abinci da tabbatar da muna da isasshen abinci a ƙasarmu, kuma bayan haka ma mu kanmu ai muna harkan sayar da hatsi ko kuma waɗansu amfanin gona da muke nomawa, domin Najeriya a musamman a ƙarƙashin wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari ta ci gaba sosai a wajen tattalin noma, kasancewar mu ne na ɗaya a Afirka gaba ɗaya wajen noman shinkafa, mu ne na ɗaya a doya a duniya, mu ne na ɗaya a rogo a duniya, a masara mu ne na huɗu, abubuwa da dama haka. To wannan abu ne wanda yake tabbas zai taimaka ma Najeriya, kuma ya zama na muma ya kawo mana sauki wajen a zo bayan an samu hatsi din na tallafi daga Ukraine kuma a siya ma daga gurinmu. Su kansu wannan zai iya ƙara buɗe wani dama na kuma a ƙara tsara wani harkan kasuwanci tsakanin Najeriya da Ukraine wanda dama muna yi. Wannan abu ne wanda zai taimaki duka ƙasashen biyu, Ukraine da Najeriya, da kuma kasashen Afirka waɗanda za a rinka ba su kafin a ce an kai gama maganan kasuwanci. Sai maganan tsaro da kika yi, ko za a tanaji harkan tsaro ko zai zama da barazana, in Allah da babu wani barazana da zai zama. A yanzu muna duba wani tashan jirgin ruwa ne ko a Lagos ko a Port Harcourt da zai fi sauƙin a shigo a sauke hatsin nan a fita. Muna dubawa mu gani wanne ne zai fi sauƙin haka kafin mu yanke hukuncin. Sannan kuma za a gina ma wato in ce rumbuna na zuzzuba wannan hatsi, in Allah da babu wani maganan tsaro, domin waɗannan duka tashoshin jirgin ruwa ai wuri ne wanda yake dama ya riga ya rayu, kuma akwai manya-manyan in ce a ɗakunan ajiye kaya. To wannan in ma za a ƙara gina waɗansu ne saboda zuba hatsi ɗin duka za a yi, wannan babu wani matsalan, Allah da kan tsaro kuma gwamnati za ta ɗauki duk wani mataki da ya dace.
Masu sauraro, anan zamu dace a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, zamu ji abin da masana tattalin arziki ke cewa kan wannan batu. Yanzu a madadin ministan harkokin noma da raya karkara a Najeriya, Dr. Muhammad Mahmud Abubakar, da kuma wakilin mu Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim, sai kuma Jude Ladas Resham da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kage da Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Za kuma mu fara ne da ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa kaddamar da kamen masu sayar da takardar sabbin kuɗi da jami'an tsaro suka yi a Najeriya hakan yayi daidai domin dai sayar da takardun kuɗin tsantsar rashin tausayi ne. Sai kuma sakon Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe Najeriya mai cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Labaran da kafafen yada labarai suka bada da dan sanda a kasar Ghana ya manta da bindigar sa a wajen karbar cin hanci. A gaskiya wannan labarin abun kunya ne da takeici matuƙa. Ya kamata yan sanda a kasashen mu na Afirka su daina zubar da kima da martabar su a idan duniya. Sako na ƙarshe shi ma na haɗin gwiwa ne daga Sani mai langalange ya wuri da Hamza Galadima Bardan Kebi masu cewa muna jajantawa al'ummar ƙasar Pakistan a game da fashewar wani bom mai ƙarfi a wani cinkushasshen masallaci a arewacin yammacin ƙasar inda bom ɗin ya kashe mutane aƙalla 59 tare da jikkata wasu aƙalla 150. Da fatan Allah ya kiyaye na gaba.
An gaishe ka Ibrahim Kalmasi Garba, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice, yau Talata ne ake sa ran samarwa Ukraine jiragen yaki yayin da ministan tsaron Ukraine Oleksiy Reznikov ya zarci birnin fara zomin tattaunawa da shugabannin Faransa. Jami'an Ukraine sun kira ga kawayensu na yammacin Turai da su aike da jiragen yaki domin samun karfin mai da martani wa mayar Rasha. Amma zuwa yanzu waɗannan kiraye-kiraye sun gamu da cikas. Faɗarwa Faransa zai je Afirka ta tsaki yau Talata domin kai sakon zaman lafiya a kasashe biyu da ke fama da tashin hankula a yankin. Faɗarwa mai shekaru 86 da haihuwa ya kai ziyarar kwanaki 6 a Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo inda zai jagoranci wani taro a filin tashi da saukar jiragen sama da ke Kinshasa babban birnin kasar wanda ake sa ran zai samu mutane sama da miliyan 1. Amurka da Koriya ta Kudu za su ƙara sauri da kuma ingancin atisayen soji na haɗin gwiwa da faɗaɗa musayar bayanan sirri a matsayin martani ga ci gaba da gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ke yi. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da ministan tsaron Koriya ta Kudu Lee Jong-sup sun yi alƙawarin mayar da martani mai sauri kan abin da suka bayyana a matsayin tsokanar da Pyongyang ta yi a cikin shekarar da ta gabata. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin ƙunar bakin wake da aka kai wani masallaci a arewa maso yammacin Pakistan ya ƙaru zuwa aƙalla mutane 100 a yau ran Litinin. Wasu fiye da 150 kuma sun jikkata sakamakon harin da aka kai tsakiyar Peshawar babban birnin lardin Kip. Masu aikin ceto na ci gaba da fitar da waɗanda abin ya shafa daga cikin baraguzan ginin a yau Talata. Fashewar ta yi ƙarfi sosai har rufin ginin ya ruguje. Yau ranar Talata ta zo da wani sabon yajin aiki a Faransa a daidai lokacin da 'yan kasar ke nuna rashin amincewa da shirin yingaren bawul ga harkokin fansho. Yajin aikin ma'aikatan ya haddasa rashin harkokin sufurin jiragen kasar sauran hanyoyin sufuri na birnin Paris, yayin da kamfanin Air Faransa ya soke wasu jerin tashin jirage matsakaita da gajeru.
To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sir Philip Hashim Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Ladas Gresham wadda ta bada umarni, da injiniyar mu ta yau, ni ce taku Binta Suleiman yana nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma'assalam. Amma kada ku yi nisa domin shirinmu ne wa da gobe na tafi.